الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Barkanmu da sake saduwa a yau 8 ga watan Ramadan 1442 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma daidai da 20 ga watan April 2021. Za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba, don ba manta ba muna cikin suratul Shura. Mun karanta daga farkon suran har zuwa aya ta 14. Saboda haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta 15, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana fali zalika fad'u wastakin kama umir.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فبذلك فتح واستقيت واستبع أهواءهم وقل آمنت بما
Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana don ce yana ce da manzo Allah fali zalika fajr. Allah yake saboda wannan wato saboda me, saboda kasancewa addini da manzo Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da shi shine dai irin addini da annabawa da suka gabata suka zo da shi, wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzo Allah irin sa ne yi wa annabawa da suka gabata. Wato akan cewa ne an aqimu dina wa la tatafarraqu fi, su sai da addini kuma kada su rarrabu a ciki. Saboda haka tunda wannan ya zama to haka, kai manzo Allah ka kira mutane zuwa ga wannan addini, ka rabu da duk abin da kafirai za su faɗa. Addininka ba bid'a ba ne, ba sabo ba ne, shi ne dai addini da annabawa da suka gabata suka zo da shi. Saboda haka fajr ka kira zuwa ga wannan addini, wastaqim kama umir, kuma ka daidaita kamar da aka umurce ka, ka daidaitu zuwa ga wannan addini kamar da aka umurce ka. Ya zama to kana aiki bisa ga umurni Allah, kana barin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana. Wannan wato darasi ne ga duk mai da'awa. Ya zama to yanda yake kira mutane zuwa ga addini shi ma yana aiki da abin da yake kira mutane zuwa gare shi, shine ma'anar wannan. Allah ya tabbata Allah ka kira mutane zuwa ga addini, kuma kai ma ka daidaita da daidaitu zuwa ga wannan addini kamar da aka umurce ka. Ina fata mun gane. Allah ce wala tattabi ahwa'ahum, kada ka bi son zuciyarsu. Su kafiran nan in son samu ne suna so ka rabu da wannan addini naka, suna so ka dawo ka bi addinin su, suna so ka saba ma umurin Allah. To Allah ce kada ka bi su akan wannan son zuciya. Allah ce wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, ka ce musu ni na yi imani da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar na littattafai. Saboda haka kada ka bi son ransu, sawau kamurai masu bautawa kuma ka ko kuma kamurai wanda aka ba su lijani yahudawa da kristoci kada ka fi soron su shine kai ka bar addini ka kuma da Allah ya tauna walan tarba anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum wannan shine abin da suke so saboda ka kada ka bi su amma kuma ka sanar da su ba cewa kai kai imani da duk abin da Allah ya saukar na littafai littafan da suka gabace ka littafi annabi Musa littafi annabi Isa littafi annabi Dawud da duka mun imani la nufariqu baina ahli minhum ne rusuli kuma da Allah kuma da talaka wannan suke alƙawari saboda ka ba mu rarrabawa su ne suke cewa mun imani da wasu ba mu imani da wasu ba amma mu musulmai mun imani da duka cewa duka daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ya ce ka ce musu wa umirtu li a'dina bainakum kuma Allah ya buƙace ni da nayi adalci tsakanin ku ba zan ce saboda wannan kiyayyar da kuke nuna mun ba zan yi adalci tsakanin ku ba a'a a mu'amala na tare da ku zai muku adalci wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci manzo Allah Allah ya ce wala yajrimannakum shana'ani qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ina ba ta mugane to daga kiyayyar su kare ya sa ku ce ba za ku masu adalci ba a ku yi adalci wannan shine mafi kusa zuwa ga takawa to haka manzo Allah zai masu adalci yace wa umirtu li a'tina bainakum an umurci ni da nayi adalci tsakanin ku Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangijin mu kuma shine ubangijin ku lana a'maluna mu muna da sakamako ayyukan mu walakum a'malukum kuma kuna da sakamako ayyukan ku Allah ba zai tambaye mu akan aikin ku ba kuma Allah ba zai tambaye ku akan aikin mu ba kuma da Allah ya ce mana ce ma manzo Allah wa in kazzabu fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malu ni ina da aikina kuma kuna da aikin ku kun barranta daga aikina ni ma na barranta daga abin da kuke aikatawa kowa zai amsa tambaya akan aikin sa ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala alladhi la hujjata bainana wa bainakum kace musu babu wani jayayya babu wani jayayya da zai sa mu kafa wani hujja ma kuma tsakanina da tsakanin ku ba wani jayayya kuma tsakanin ku bi ma'ana bayan addini bayan gaskiya addini ya tabbata to ba na bukata in zo kuma in sai wani in sai wani jayayya tare da ku saboda me gaskiya addini ya riga ya bayyana ya riga ya tabbata Allahu yajma'u bainana wa ilayhi masir Allah shine zai tara mu gaba kida a ranar ta kiyama kina kuma gare shi ne makoma take saboda haka ayan tana karanta da abubuwa da dama a ciki na farko shine wato a mutum ya kira zuwa ga addini musulmi ko ma ne kafin da fara a kai kada ka ce saboda za a ce kai ne saurin rai ne misali a ce kai fundamentalist ne ko kai extremist ne ba za ka kira zuwa ga addini ba a'a za ku kira zuwa ga addini amma kuma duk wanda zai kira zuwa ga addini dole ya zama to shi ma yana aiki da abu da yake kira zuwa gare shi ba zai yi kana kira mutane zuwa ga addini kuma kai abu da kake yi ya saba abu da kake kira zuwa gare shi ina fata mu gane sa'annan kuma dole mu san cewa Allah subhanahu wataala ya hana mu gobi son ran kafirai ina fata mu gane ba za mu saba bin son ransu ba saboda me babu abin da za mu yi mu faranta musu rai sai dai mu bar addini mu amma ko me za ka yi ba za ka taba iya masu ba saboda haka kawai mu yi addini mu to amma kuma za mu yi masu adalci Allah bai umurce mu da mu zalunce su ba za mu kyautata mu'amala tsakanin mu da su sannan kuma za mu yi masu adalci ina ba ta gane sannan kuma muna kara tabbatar musu da cewa mu mun yi imani da annabawan da aka tura musu musamman ahlul kitab mu mun yi imani da annabi Musa mu mun yi imani da annabi Isa su ne suka ke imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da muka yi bayani jiya ina ba ta gane malam suna cewa wannan ayan akwai mu'jiza cikin ta saboda mai aya ce makkiya amma kuma Allah subhanahu wataala yana magana wanda yake nuna kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu rinjaye akan yahudawa da yahudawa da suke Madina saboda ka tun kafin ya je Madina Allah ya masa isharar cewa zai zo yayi hukunci tsakanin yahudawa kuma ana so ana neman shi da yayi masu adalci wanda kuma wannan ya tabbata bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa ga Madina. Yayi hukunci tsakanin Yahudawa, Banu Qurayza, Banu Nadir da Banu Qaynuqa. Waɗannan guda uku su ne kabilun Yahudawa da suke a Madina.
والذين يآمنون بالله ويستحسنوا إليه يجعلهم عند ربهم وعليهم ولهم عذاب والذين آمنوا
يؤمنون بالله ويعلمون أنه الحق ألا إن الذين لا يؤمنون بالساعة ليسوا الله سبحانه وتعالى والذين يحاجون بالله annabi kuma waɗanda suke jahiliya da mai da Allah min ba'di masjidi balahu bayan an amsa masa mana bayan musulmai sun amsa kiran Allah subhanahu wataala su musulmai suna da sun amsa kiran Allah subhanahu wataala saboda haka ko wasu suna jahiliya akai jahiliyar su ba zai wani tasiri ba idan waɗansu daga cikin halittun Allah sun yi imani a goran da za su yi imani shine wanda suna yi ka suna fi kai waɗanda suke jaye kamar da Allah min ba'di masjidi balahu bayan an ga an amsa masa mana bayan musulmai sun ga sun amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan da suke jayayya hujjatuhum da'ibatun inda rabbihim hujjojin su ba tacciya ne a wurin ubangiji su hujjojin su ba shi da wani kafiri kuma wa alaihim ghadabu sannan kuma akwai fishi Allah akan su walahum azabun shadid sannan kuma suna da azaba mai tsanani alladhi Allahu allazi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya saukar da littafi da gaske wal mizan da kuma adal mizan ana nufin adalci Allah shi ya saukar da littafi da gaske kuma ya saukar da adalci ya saukar da adalci ne domin mutane su yi hukunci da adalci فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ومن متانة سيدة عدل. فبذلك التي وما يدريك لعل الساعة قريب. التي ما يسندك ليواتاش الثياب فيا موسى. وأن سورة رواني كمتانة. شيكا سيدة يسوع. ليواتاش الثياب دا كما نمغانا الشفاء ليوايا رجاء موسى. التي يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها waɗanda ba su yi imani da ita ba suna neman a gaggauta shi su saboda ba su yi imani ba suna ganin abun kariya ne ba zai faru ba saboda inda gaske ne to abun ma ya zo yanzu nan wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin suna cewa yaushe ne wannan alƙawarin tashi kema inda har da gaske kuke ku mutum da kuke ce mana ku tashi kema yaushe ne wannan abun saboda gaggawa ma suke abun ya zo kawai saboda ba su yi imani ba alladhi wallazina amanu amma kuma waɗanda suka yi imani fa mushfiquna minha a tsorace suke game da ita tsoron ne sun san cewa maganar tashin kiyama ba wasa bane sun san irin abubuwa da zai faru a wannan rana kuma suna tsoro ya Allah subhanahu wataala zai masu hukunci ayyuka ma da suke aikata ba shin Allah ya karba ko bai karba ba sai ba shi yasa Allah ce wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajratun annahum ila rabbihim raji'un idan suna tsoro cewa za su koma zuwa ga ubangiji su duk da cewa yutuna ma'akau suna bayar da duk abin da suke bayarwa ma'ana suna aikata duk ayyukan na alheri da suke aikatawa amma duk da haka suna tsoro ina fatan kuka ne wannan shine halin mu'mini game da ranar tashin kiyama baya alfari da zuwan tashin kiyama kuma baya samun kai shi a cikin aminci saboda bai san me zai faru ba التي والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق كما سنسان سوى مغانا تاشي كياما نبا تجسيني التي ألا تصرر إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد للي ولن نسكي جاهلية كما إذا رانا تاشي كياما تسونا تكين نيسا وتسونا تكين بطا نيسا نعم Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha. Allah ne sautsawa ne da bayinsa. Yarzuqu man yasha. Yana azurta wanda ya ganda ma. Allah subhanahu wa ta'ala saboda tausayinsa ga bayinsa da kuma sautsawansa gare su. Yana azurta su. Da mu'mini a cikin su da kafiri a cikin su. Kowa na amfana daga rahma Allah subhanahu wa ta'ala a nan duniya. التي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هو نهليزا. أقول أجل كذا أكان الله سبحانه وتعالى الله ينا عز وجل. سبي ذاك الله سبحانه وتعالى ينا عز وجل وندي عن دامنا كيسو. وهو القوي العزيز. وما الله سبحانه وتعالى شيني مكربي شيني مبوي. التي من كان يريد حرف الآخرة نزلهم في حرف التي duk wanda ya kasance yana neman ladan lahira to za mu kara masa cikin ladan sa wanda ya kasance yana neman ladan lahira asalin kalma al-harf shine noma Allah subhanahu wataala ya kira ladan lahira da wato noma saboda me mutum ai yana shuka ayyuka a dairi ne a nan duniya domin ya girbi lada a lahira ina fatan gane to shi yasa Allah subhanahu wataala ya amfana kalmar harf anan amma kuma yana nufin ladan lafira to raka duk wanda ya kasance yana neman ladan lafira to Allah ce nazilahu bi harfi za mu kara masa akan ladan sa za mu kara masa cikin ladan sa bi ma'ana gurgudun aiki da yayi anan za mu ninninka masa ladan a ranar tashi kiyama kai aiki da a baka lada 10 zuwa 700 zuwa ninki baninki shine nazilahu bi harfi التي ومن كان يريد حرف الدنيا يكون لكم ما يكسن تينا لما لا دن دنيا دا أي يكن سا تنؤته منها زاب باش ونعب تدكي وما له في الآخرة من نسي فأما كما قادي سابوني رغوبة أتك الآخرة سبي راكا وانا آية سنة لنا منا مهم من سي وتشو تتنية أي يكن لك أبون دا مسنزي yayi saboda Allah yayi saboda yana neman ladan lafiya da haka ne zai samu riba da haka ne aikin zai amfane shi a nan duniya da lafiya amma idan mutum ya zama to yana aikin sa ne saboda son duniya ba saboda neman lafiya ba to Allah yake duniyan ba da kake nema za mu baka wani abu a ciki ba za mu tattara maka duniya ga baki daya ba sai dai mu baka wani abu nan kadan daga ciki amma kuma ka sani ba kayan ka fara a ranar tashin kiyama ba za ka samu komai ba ba ka da rabo a ranar zan kiyama saboda haka dole ne mutum ya kyautata niyya da ayyukansa da yake aikatawa kada ya zama to son rai son duniya shine a gaban mu na'am sallallahu alaihi
wasallam ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين هم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.
Allah Allahu yuraka allati kode suna da wasu abokan tarayya ne shar'u lahu min ad-din ma lam ya'tamina wadanda suka shar'anta musu wani abu na addini da Allah subhanahu wataala bai bada izini da shi ba walaula kalimatul fasl da ba dan kalman hukunci ya riga ya tabbata ba cewa alakhira ne za a yi ba la kudiya bainahu da an yi musu hukunci sakani su a nan duniya yanzu nan mana da Allah ya gaskauta musu da azaba amma kuma kalma hukunci ya riga tabbata daga Allah cewa alakhira ne zai yi Allah zai binkirta da su zuwa ga lakhira Allah cewa inna zalimina lahum azabun alim lalle azzalimai suna da azaba ne radadi Allah ce Allahu shuraka shin suna da ko dai suna da wasu abokan tarayya ne wanda suka shar'anta musu wani abu na addini da Allah bai bada izini ba kai wannan yana nuna mana cewa addini shine abin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta Allah subhanahu wataala shi ke sanar da bayinsa yanda za su bauta masa bawa bai halarta gare shi ya kirkiro wani abu da sunan ibada da sunan bauta zai bauta wa Allah da shi ba idan mutum ya kirkiro wani abu zai bauta wa Allah da shi da Allah bai ba da izini ba akai sai ya shiga karkashi wannan aya shi yasa malamu ke cewa al-aslu fil ibadat at-tawakkul baka yi sai kana da hujja da za bar mutum da kwakwalansa yayi tunani ya yi kamata ya bauta wa Allah shi da kanke kirkiro ibada to bata zai to da bai kwakwalansa ba zai iya sani abin da ya dace da girman Allah da daukakar sa ba Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake shar'anta ibada ga bayinsa saboda haka ya kamata mutum ya kiyaye duk sanda zaka aikata wani aiki a addinin musulunci dole don suka da hujja akai idan baka da hujja akai to kai shirka saboda me ka zama to kana karban umurni daga wadansu daban wanda ba Allah subhanahu wataala ba me yiwa su haramta maka abinda Allah subhanahu wataala ya haramta me yiwa su haramta maka wani abinda Allah subhanahu wataala ya halalta duk wannan kuma shirka ne ya zama to kamar kana bautawa waɗannan ne ka hada kusa mutu abokan tarayya da Allah subhanahu wataala to haka ya kamata mutum ya kiyaye da wannan Allah ya ce lalle azzalimai suna da azaba ne radadi kenan duk wanda yake irin wannan ya zama to azzalimi ne Allah ya ce tara zalimina mushrikina mimma kasab Allah ya ce za ka ga azzalimai a ranar ta kiyama mushrikina mimma kasab suna tsoro wato sakamakon abin da suka aikata a nan duniya a lokacin da za su zo gaba Allah subhanahu wataala su kansu a lokacin gaskiyar lamarin Allah zai bayyana gare su sun san cewa ba mu aikata daidai ba a duniya ko haka sun kafin a yi musu sakayya suna tsoro sakamakon aikin da suka aikata shine mushrikina mimma kasabu Allah ce wa huwa waqi'un bihi kuma wannan sakamakon zai fada a kansu babu mafita ba da zai gudu ba a wani ranar dole abin zai same su abin zai fada a kansu alaji wallazina amanu a daidai lokacin da su azzalimai suke cikin tsoro suke cikin wato firgici to a daidai wannan lokacin kuma mu'minai ya halin su zai kasance alaji wallazina amanu wadanda kuma suka yi imani wa amil salih kuma suka yi aiki na kwarai fi rawdatil janna su kuma suna cikin lambuna na gidajen aljanna mana suna amintattu a wannan lokacin alfi lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da duk abin da suke so a wurin ubangijin su ko me suke so duk wani jin dadi da suke bukata ina aljanna za su samu alfi zalika huwa al-fadlul kabir lalle wannan shine falala babba ina ba samu gane saboda haka wannan yana nuna mana cewa wannan ayan tana da alaka da ayan da ya gabata da muka karanta game da yanda mu'minai a nan rayuwar duniya su suna cikin tsoro duka fure su kuma amintattu suke a nan duniya a lafira kuma su kuma mu'mine za su kasance cikin aminci su kuma kafirai za su kasance cikin tsoro saboda haka ya kamata mutum ya zabi halin da yake so ya kasance a nan duniya da lafiya. Idan mutum ya zama so a nan duniya baya tsoron Allah, baya tsoron tashin kiyama, baya tsoron tsayuwa a gaban Allah subhanahu wata'ala, yana cikin aminci, ya manta da lafiya, ya manta da tambaya cikin kabari, ya manta da mutuwa, to ya sani fa cewa wannan tsoron da zai yi ba a nan duniya to sai ya samu kanta cikin halin tsoro a nan tashin kiyama. Wanda kuma a nan duniya ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala, wannan tsoron kuma ya sa shi ya bi umurnin Allah, ya bar abin da Allah ya hana, to insha Allah ta'ala a ranar tashin kiyama kuma shi kuma zai kasance a cikin aminci. Allah subhanahu wata'ala ya samu dace.
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الموجة بالقربى ومن يقترف حسنة تجده فيها حسنا إن الله غفور شكور.
الذي ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذي ذلك الذي يبشر الله عباده. wannan fa wannan magana muka yi yanzu na irin ni'imomi da mu'minai za su samu a cikin gidan aljanna, su kasance cikin lambuna a gidajen aljanna. Wannan abu shi ne abin da Allah subhanahu wataala ya ji yin bisharansa ga bayinsa wadanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai. Allati kulla as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba. Allati da manzala ta ce musu la as'alukum alayhi ajran, ba na tambayan ku wani lada akan wannan aiki da nake yi, ma'ana wannan isar da sako Allah da nake yi zuwa gare ku ba na bukata ku biya ni. Ina fata mun gane, saboda haka ina yi ne saboda Allah. Wannan kuma shi ne abin da kowane annabi ya faɗa ma mutanensa a cikin suratul shu'ara. Duk sanda Allah subhanahu wataala ya kawo labarin wani annabi sai ka ji Allah ya ce wannan annabi ya ce da mutanensa wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala Allah. Kowa kawai ne, kowane annabi sai ya ce da mutanensa cewa bana tambayan wani lada, lada na yana wurin Allah ne. To shi ma manzo Allah baya tambayan mutanensa Qurayshawa su biya shi akan isar da sako Allah, ladansa yana wurin Allah ne. Sai dai kuma abinda manzo Allah yake nema da su shine ne illa almawaddata fil qurba, sai dai wato soyayya ta zumunci. Ina fata mun gane, soyayya ta zumunci bi ma'ana kada ku kusar da ni saboda dai ni dan uwan ku ne. Idan ba za ku bi addini na ba to ku bar ni in isar da sakon Allah, kuma wadanda za su karba ku ba za su karba ku shikenan ku bari. Ina fatan bane. An tambayi Abdullahi ibn Abbas menene ma'ana illa almawaddata fil qurba, yace babu wani gida daga cikin gidajen larabawan Makka wato Qurayshawa a fate manzo sallam ya hada dangi ta zumunci tare da su, saboda haka yana bukata su kyautata su sadar da wannan zumunci. Ina fata mun gane, kada su nema su fitar da shi su kyale shi. Idan ba za ku karbi addinin ba cikin na gobanne in isa da sako Allah, wannan shine ma'ana illa almawaddata fil qurba, ma'ana ina bukata ne kawai ku sadar da zumunci da yake tsakanin da ku, akwai alaka ta zumunci tsakanin da ku, ku sadar da wannan zumunci, wannan kawai shine. Amma dai bana bukata ku dauki wani kudi ko ku aro da mata ko wani da kuke cewa za ku bani, ma'ana bukata duk wannan. Ina fata mun gane, wannan shine fassara ingantacce na wannan aya. Akwai wanda suke fassara wannan aya da wani fassara daban wanda ba daidai bane. Ina fata mun gane, wanda suke cewa abinda ayar take nufi shine wato mutum ya so wato dangi manzo Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Ina fata mun gane, mana ya so ahlul bait. Ina fata mun gane, sun ce abinda manzo Allah yake cewa anan shine bana bukatan lada daga wurin ku, amma kuma ina bukatan ku so ahlul bait, mana ku so mutanen gidana. Su waye na kuma mutanen gidan gidansa kuma suka ce kawai yana nufin Nana Fatima da yaranta da mijinta da yaranta. Akwai hadisi ma da suke kawo cewa an tambaye manzon Allah menene ma'anar wannan aya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kawai al-qurba al-mawaddata fil qurba da shine mutum ya so Fatima da Ali da yaransu. To wannan hadisi ƙarya ne. Ina fata mun gane, kuma bai ma yiwu manzon Allah yayi wannan magana a irin wannan lokaci, saboda me wannan aya kafa da muka fara suran gabaki dayanta a Makka aka sauka da ita. a lokacin da na Fatima ba ta ma aure ba sai na Ali kuwa sai ba su haifi Hassan da Hussein ina fata mun gane so ga da zai manzale ce abin da nake nufi da wannan abin da ake da wannan aya shine ku so Fatima da yaran da da Ali alhali kuma haifa kuma yi aure kuma sai ba su haifi ina fata mun gane so da ka fasara na wannan ayan shine abin da muka fada duk da cewa son ahlul bait akwai dalilai da dama da suka tabbata da wannan ba ma kore haka abin da muke cewa shine wannan ayan ba wannan shine ba amma nan ta ba ina ba ta bugare amma dai mutum ya so ahlul bait mutum ya so nana Fatima da sayyidina Ali da Hassan da duk wannan akwai dalilai da dama da suka tabbata da wannan ina ba ta bugare shine illa al mawaddata fil qurba annabi ce wa man yaqtarin hasanatan nazid lahu fiha husna duk wanda ya aikata wani aiki kikkiawa nazid lahu fiha husna za mu kara masa kikkiawar sakamako inna allaha ghafurur shakur lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne kuma mai godiya ne cewa manzo Allah ya kirkiri ƙarya ya jinginawa Allah subhanahu wataala mana alqur'ani manzo Allah shi ya kirkiro shi ya jinginawa Allah allati fa in yasha illahu yaqtim ala qalbi allati manzo Allah idan Allah ya ga dama zai iya sa rufi akan zuciyanka mana Allah zai iya toshe zuciyanka idan har da gaske ne manzo Allah ya kirkiri ƙarya da ya jinginawa Allah ai Allah zai iya rufe zuciyarsa gaba kira yanzu to baya iya fanta komai kuma ba Allah ya toshe zuciyarsa ma'ana Allah ba zai bar wani ba zai bar manzo Allah ya yi ƙarya ba tare da ya kama shi ba sai zama to ayan kamar ayan da take cikin suratul hasa ne walau taqawwala alaina ba'd al aqawi la aqadnahu bil yamin thumma laqata'na minhu al wasil ina ba ta mangane to haka Allah ba zai bar manzo Allah ya yi ƙarya akan shi ba Allah subhanahu wataala zai kama shi nan take inda kariya yake to haka tunda abu Allah da yin haka ba sai wannan ya tabbata da cewa magana Allah magana manzo Allah gaskiya ne tunda inda kariya ne da Allah ya kama shi Allah ce wayamsu Allahul batil wa yuhibbul haqqa bi kalimatihi Allah zai shafe kariya kuma ya tabbatar da gaskiya saboda haka manzo Allah ba kariya yayi ba ya jinginawa Allah subhanahu wataala saboda da yayi da Allah ya shafe wannan karyan ya tabbata da gaskiya innahu azimun li zati sudur lalle Allah subhanahu wataala masani ne game da abin da yake cike zukata Allah ce wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadi Allah subhanahu wataala shine wanda yake karban tuba daga bayinsa wa ya'fu an sayyi'at kuma yana masu afwa akan mummunan ayyukan da suke aikatawa wa ya'lamu ma taf'alu kuma ya san abin da kuke aikatawa saboda Allah yana karban tuba ga waɗanda suka yi tuba kuma waɗanda suka yi nadama a bisa ga aikin laifi da suka yi Allah subhanahu wataala yana yafi musu kuma Allah ya san komai babu wani abu da yake a koye a gare shi Allah ce wa yastajibu allazina amanu wa amilus salihat kuma Allah yana amsawa waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gore wa yaziduhu min fadli kuma Allah yana kara musu daga falalansa wal kafiruna lahum azabun shadid su kuma kafirai suna da azaba mai tsanani.
Walau na tawon ƙwarin ƙwari a idari da tawon ƙwari a ƙwari a ƙwari
Subhanahu wa ta'ala ya shimfida arziki ga bayinsa na bagau fil ard da su yi saurin kai a cikin ƙasa, da Allah ya ba su arziki da su yi saurin kai da su yi zalunci. Shi ne bayanin da nake yi. Wani lokaci Allah yana hana mutum arziki ba wai dan Allah baya so shi ba, illa a fate ya zama to Allah ya hana shi ne sura hana shi ne shi ne alkhairi dare shi, da an ba shi da wannan arzikin ya kai shi zuwa ga kafirci ko ya kai shi zuwa ga zalimi. To wannan shine abin da wannan ayar take nuna mana. Allah ce walakin yunzilu bi qadari ma yasha. Sai dai kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana saukar da arziki ne gurgudun abin da yake dama. Innahu bi ibadihi khabirun basir. Lalle Allah subhanahu wa ta'ala masani ne game da bayinsa kuma mai gani. Ya san halin da suke ciki kuma ya san abin da kowa yake bukata. Ya san abin da zai inganta rayuwarsu kuma yana sauka musu da arziki ne gurgudun abin da suke bukata. Allati wa huwa allazi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu. Allah subhanahu wa ta'ala shine yake saukar da ruwa bayan mutane sun je bai tsammani daga samun wannan ruwan. Sun jira ruwa bai zo ba su ita roƙo Allah, daga baya kuma Allah ya saukar da wannan ruwan. Allati wa yanshuru rahmata, kuma Allah ya yada rahmansa, saboda ruwan sama rahma ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Yace wa huwa al-waliyyu al-hamid. Allah subhanahu wa ta'ala shine madibinci, shine kuma godede, shine mai godiya. Na. Wala ku sai? Na?
Wa min ayati khalqu samawati wal ardi wa ma tasta fiha. Ja. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما
wa min ayatihi khalqu samawati wal ard, na daga cikin ayoyinsa da suke nuna kudiransa da kuma kadaitakansa. Allah ce akwai khalqu samawati wal ard, wato halittar sammai da ƙasa. Wa ma basa fihima min dabba, da kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yada a cikin su na halittu. A cikin sammai akwai halittu, akwai mala'iku da sauransu, kuma a cikin ƙasa kuma akwai mutane da aljannu da kuma dabbobi. Ina ba tan gane wadannan halittun ga baki da suna nuna kudiran Allah subhanahu wa ta'ala, tunda shine ya halitta su. Allati wa huwa ala jami'ihim idza yasha'u qadir, kuma Allah subhanahu wa ta'ala idan yana so ya tattara su, to yana da iko ya tattara su, ma'ana bayan mutuwan su. Idan yana so ya tattara su a gaban sa, to yana da iko ya tayar da su. Saboda me? Ai, halittan farko shi ne ya kamata ya zama su yana da wahala. Neme ka halitta abu ne mai sauki. To balle ma halittan farkon ba bai ma wahala da shi ba, balle kuma wato neme sake halitta. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala tara mutane, tara halittunsa bayan mutuwansu, abu ne mai sauki ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Duk wani abu da ya same ku na musiba, to daga abinda hanayenku ne ya aikata. Wa ya'fu an katir, sai da kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana yafewa akan abubuwa da yawa da suke aikatawa. Saboda duk abin da ya sami mutane na wani cuta, to su san cewa abinda hannunsu ya jawo musu ne. Ina fatan gani, amma Allah subhanahu wataala baya nufi bayinka da shirin. Ina fatan gani, su da kansu da abubuwan da suke aikatawa na sabo shi ke jawo musu mutuntu a rayuwarsu. Kuma wannan mutuntun da suke sabe su bisa ga aikinsu, rahama Allah subhanahu wataala ce a gare su. Saboda mai yiwuwa idan mutum na aikata shirin wata musiba ta same shi, wannan na iya sake tunani sai ya yi duba ya zuwa ga Allah. Amma idan mutum ya kasance yana sabon Allah kuma komai na tafiya masa daidai, to wannan dalili ne akan cewa Allah baya so wani mutum. Saboda dai haka nan zai ci gaba ba zai yi duba ba har mutuwa ta riske shi kwatsam ya tafi. Ina ba san bane. Saboda haka duk abin da ya samu mutane na musiba na cuta, rashin lafiya ne, mutuwa ne, ko ma mene ne, su san cewa daga abin da hanayensu ne ya aikata. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana yafe abubuwa da yawa da suke aikatawa. Allati wa ma antum bi mu'jizina fil amr, allati kudin nafa ba ku zaman to za ku ya gajiyar da Allah ba a bayan kasa, mana ba za ku ya kuce wa Allah ba idan Allah yana so ya kama ku ba ku za ku kuce masa ba. Allati wa ma lakum min dunillahi min waliyyi wala nasir, sannan kuma ba ku da wani majibi ko mai taimako bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda hukunci Allah a cikin ku abu ne wanda za a aiwatar, babu wanda yake ba ya kuce ma Allah subhanahu wa ta'ala. Ina ga zama sai Adam abin da muka karanta dai alifa muladan sa inda kun san shi Qur'ani ya zama wannan Allah ko ne kun dai shi Allah ila ila anta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Thank you. Thank you.